Bayan da dakarun tsaro na Najeriya suka fatattaki yan zaman durshen nan na neman shugaba Buhari ya sauka daga karagar mulki saboda rashin lafiyarsa karkashin jagorancin Charles Oputa da Deji Adeyanju, yau masu fafutukar sun ci gaba da yan zaman durshen, inda suke cewar ba gudu ba ja da baya, suna nan akan matsayinsu kuma ba za a musu barazana na cewa a kore su ba. Tuni dai majalisar dattawa ta Najeriya ta mai da martani dangane da wannan yunkurin da suke yi, suna cewar ya saba doka. Ga tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma dan majalisar dattawa a yanzu Ahmed Yariman Bakura yana min ƙarin haske dangane da abun da ya sa doka bata amince da masu wannan fafutukar ba.
To alhamdulillahi waɗannan mutanen Haji Umar Faruk mutane ne waɗanda ba su san tsarin mulkin Najeriya ba. Ka san idan mutum yana abu cikin jahilci to komai yana iya yi. Sashen mulki na Najeriya sashe na 145 na tsarin mulki ya ce idan shugaban ƙasa zai tafi hutu ko kuma ya rubuto cewa ba shi iya gudanar da aikin ofishin shi ba ce ko ga wani dalili ba, duk zai ya rubuto zai je hutu ko kuma ya rubuta cewa ba zai iya gudanar da aikin ofishin shi ba, ya rubuta majalisar dokoki ta ƙasa da majalisar dattijai, to mataimakinsu zai za a kaddamar da shi ci gaba da aiki a matsayin mukaddashin shugaban ƙasa har ran da shugaban ƙasa sake rubutowa ya ce wani abu game da ko ya dawo ko wani abu ya faru. Idan bai sake rubutowa ba, babu wani ɗan Najeriya ko majalisar dokoki ko majalisar dattijai da za ta iya cewa ga wani abu, ba wani lokaci da ƙayyade, saboda haka wannan jahilci ne da kuma adawa ta siyasa.
Amma ko da babu adawa ta siyasa, ba ka ganin kamar kwanaki 90 kusan wata uku kenan ya yawa a ce shugaban ƙasa baya tare da al'ummarsa yana gudanar da mulki bisa ga amana da aka bashi kuwa?
Eto, amma shi tsarin mulkin da ake bi shi ne ake bi, shi ne babbar doka ta ƙasa. Bai ce ga lokaci ba, iyaka ya ce kawai idan shugaban ƙasa abinda aka zaba shi nauyi ya rubuto cewa zai tafi a hutu ko kuma ya rubuto cewa ba zai iya gudanar da mulki aikin ofishin shi ba. Kuma shugaban ƙasa Jan Muhammadu Buhari ya rubuto haka. Don haka inda tsarin mulki ya ce ga wanda za a yi, sai dai kuma wani sashe ya ba majalisar dattawa dama cewa idan suka ga cewa shugaban ƙasa ba ya iya gudanar da aikin shi saboda kasa rashin lafiya ko ta wani abu ko ta taɓo hankali ko wani abu dai, za su zauna idan suka samu kashi 2-3 suka amince cewa su aika likita sai a haɗa da likitansa ya je diba ya auna shi, idan ya tabbatar da sai suka da wannan committee da aka aika na likitoci ya tabbatar da baya iya gudanar da aiki shi, to wannan majalisa ita kawai aka ba dama, sannan sai ta turo majalisar dokoki adiba an samu kashi 2-3 sun yadda da abinda aka rubuto shikenan cige shi sai mataimaki a rantsar da shi. Amma an ba haka ba wannan hanya da za a bi a tabbatar da lahiya ko rashin lahiya shugaban ƙasa ko yana aiki ko bai aiki.
Ahmed Yarima dan majalisar dattawa na Najeriya a tattaunawar da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya, Farfesa Almustapha Usiju, ƙwararre akan ayyukan dokoki da na majalisa a Abuja, ya yi mun ƙarin haske dangane da tadadin da doka ta yi.
Amma ko da shekara 4 zai yi kila ya soma a rantsar da shi ranar da aka rantsar da shi ya mika wannan takarda, to ba shakka sai ranar da ya dawo haka kundin tsarin mulki ya faɗa. In kuma ya tafi bai ba da wannan takarda ba, shi ne bayan kwana 21. Shi mataimakin shugaban ƙasa zai yi riko na muƙaddashin shugaban ƙasa, wato in an samu ma wata matsala kenan. To ka ga tsarin mulkin nan sannan aka yi miki gyara a 2010 aka yi wannan gyara. Mutane da dama Malam Umar ba su san cewa an ma kundin tsarin mulkin Najeriya kuskure ne ba. Wannan ka tuna a 2010 an zo ana ta zanga-zanga a nan lokacin da marigayi shugaba Yar'Adua ya samu rashin lafiya. Banda wannan ma Malam Umar, in ka duba sashi na 66 an yi mishi kwaskwarima, wannan har kotuna suna bada ba'asi ko ko suna yin hukunci akan wannan sashi da aka yi mishi kwaskwarima wajen irin kwamitin binciken nan da sauransu, za ka gani cewa ana yin wannan shi kullum tsarin mulkin nan yadda ake mishi gyara. In an yi mishi gyara akwai abin da ake kira amendment, wato alteration fee, wato sashi da za ka je ka duba wannan kwaskwarima da aka yi. Sannan kuma shi wancan abin nan yana nan a cikin kundin tsarin mulki nan. Ina ganin wannan abin ya shafa ya kamata suna yi ma mutane bita ko ko ya zamanto ma an yi bita, taron bita a kan kundin tsarin mulkin Najeriya, musamman kwaskwarima da ta farko, ta biyu da ta uku, yanzu ta hudu ake kai. To ya kamata mutane su san menene kundin tsarin mulkin nan yake ciki. Za ka ga mutane masu ilimi sun zo suna yi mishi karan tsaye.
Farfesa Almustapha Usiju kenan ƙwararre akan ayyukan dokoki da kuma majalisa. Yanzu dai an sa ido a ga tasirin da wannan matsin lambar zai yi akan tsare-tsaren da shugaba Muhammadu Buhari yake yi cewa zai dawo Najeriya idan likitocinsa suka ba da amincewar shi a daidai lokacin da kuma yake ci gaba da aiko sakonni daban-daban da kuma karɓar mutanen da ke ziyartar shi kuma ana aiko hotuna a Najeriya domin tabbatar da koshin lafiyarsa da kuma shirinsa na dawo Najeriya domin ya ci gaba da gudanar da mulki. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.